غسل يوم الجمعة واجب على كل مختلف وانكا رانر جمعة واجبات يأكنكو المختلف شيني بالجي أخرجه السبعة ما لمن حديثي بدابكي سكفترت حديثا واتو حديث منا صحيح البخاري كتاب الجمعة باب الطيب حديث نتأجي تقل تتمانين صحيح مسلم كتاب الجمعة باب الطيب والسواك يوم الجمعة حديث نتأجي تقل 46 لفظ الإمام مسلم عند يضع كتاب الجمعة باب الطيب والسواك النبي صلى الله عليه وسلم ينأجي وغسل يوم الجمعة على كل مختلف wanka a ranar juma'a wajiba ce akan kowane baligi wasiwakun da kuma yin aswaki wa yamassu min at-tibi ma qadara alayhi kuma ya shafa turare gurgudan wanda Allah ya sauke masa hadisin yana sunan Abi Dawud kamar yanda ya zo a wannan riwaya ta al-Imam Muslim yana kitabu at-tahara babun fil ghusl yawm al-jum'ah hadisi na 341 لتاسن الإمام النصائي السنن الكبرى كتاب المساجد في سجود القرآن حديث ندبودة ريشدة عن سنة شدة سنن ابن ماجه كتاب صلاة أبواب مواقيت صلاة حديث ندبودة سبعين دسارة أقوي رواية الإمام أحمد بن حنبل لتاسن سأل مسند جنا مجلد الأخشاة نسلتين يازود لفظ النبي صلى الله عليه وسلم هنا جوا على كل مسلم الغسل يوم الجمعة akan kowane musafa
an kubu kuli musli janaba shin ya zama dole in warware kisan domin wankan janaba domin in ba ta warware ba ruwan ba zai shiga tsakankanin gashin kan na ta fi riwaya tun a wata riwaya Ummu Salama ta ce wal haiba dole ne in warware wannan sunan nawa a dalilin wankan janaba da kuma haila fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba dole ba inna ma ya kafiki abinda yake isar miki kawai an tafi ala ra'si ala sahaba ya ki kan maka makan ki ruwa kan fata guda wannan kada yana da sarki wato komi sananin daurin ki so da aka yi musuman kai idan an zuba ruwa so ku insha Allah sai isa har da kashin gashin kai dan aka ce salata haka ya jin ana nufin salata qurfin biya dai kan fata guda uku da hannuwan ta guda biyu shi ake cewa salata haka ya jin rawahu muslim al-imam muslim ya rawaito hadisin nan yana kitabul haidi babu hukumi baba wa fa'idin hadisi na kali babu shakka malaman fiqhu Allah madaukaki ya musu rahama sun samu sabanin fahimta fi hukmi na kafin mar'ati li sha'riha idan kana mahura idan mace ta taho wanka a dalilin fita daga haila shin kun ce kitonta wajibi ne ko kuma a'a idan mace ta gama al'ada dole ne sai wanka kafin ta ci gaba da ibada wannan wanka shin wajibi ne ta kunce kitson kanta kafin ta yi shi ko kuwa ba wajibi ba ne fahimtar malamai ta kasu gida biyu na farko da shi ne mafi yawan malaman sunna suna cewa inna zalika mustahabun wa laysa biwajib mustahabi ne mace ta kunce kitson ta kafin ta yi wankan fita daga haila ba wajibi ba ne mustahabi ne wato ana so ya kamata idan wa sallallahu ila usul sharadi idan ruwa zai isa har gindin suman kanta matukar ruwan zai isa karkashin wato gashin kanta ba sharadi bane sai ka kunce wannan kisa bare da muka ce sahaba ila zalika jumhur ahli ilm akasarin malaman sunna wannan ita ce fatawasu akasarin malaman sunna kamar masabar al-imam abu hanifa wannan yana littafin al-maghsul mujallal na farko shafi na 45 da kuma wani sashi na masabar al-imamu malik ibn anas ba duka masabar malikiya ba in ka duba al-qawaninu fiqhiyya shafi na 24 da kuma littafin al-mauna mujallal na farko shafi na 130 to haka kuma masabar al-imamu shafi shi ma in ka duba littafin al-majmu littafin al-imamu an-nawawi mujallal na biyu shafi na 187 haka za ka tara littafin al-mughni mujallal na farko shafi na 300 da littafin al-mubdi'u mujallal na farko shafi na 167 akasarin malamai suna da fahimtar cewa mustahabi ne mace ta kunce kitsonta kafin ta yi wankan fita daga haila ba wajibi ba ne Me dalilin da yasa malamai suka ce ba wajibi bane? Hujja ta farko ita ce wannan hadisin na Ummu Salama, Allah ya kara mata. Shi yasa Ibn Hajar al-Asqalani ya kawo hadisin a littafin Kutubul Maram. Wannan ita ce hujja na farko kuma mafi ƙarfi daga cikin hujjoji na malaman sunna akan cewa ba dole bane mace ta kunce kitson kanta don za ta yi wankan fita daga wankan janaba kuma wankan tsari. Ai ba wajibi bane saboda hadisin Ummu Salama Allah ya kara mata yarda ta yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya inni imra'atun ashuddu sha'ra ra'si fa anfuhu li husni janaba wa fi riwayatin wal haida fa qala da dole ne sai na kunce kitso na idan zan yi wankan janaba da kuma haila Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba dole tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba dole bane wannan yana nuna mustahabi wato abu ne mai kyau yasa aka ce abu ne mai kyau saboda ana son ruwa ya shiga karkashin gashi a lokacin da za a yi wanka na waje wannan ita ce hujja na farayya ta tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce wal haifa wankan janaba da wankan haila wannan ziyadatu fi riwaya wa yajibu qabula ta zama wajibi a karbi ƙarin da aka samu matuƙar wannan ƙarin ya inganta wa huwa sarihun fi nafi wujub wannan hadisin asili ya bayyana mana Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya ce ba dole ba domin tambayan da ta yi ke afa an kubuhu li ghuslil janaba shin kun kunce kaina don wankan janaba wal haifa da haila fa qala la sallallahu alaihi wasallam ya ce a irin bayanai da malamai suke game da wannan amsar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba wa matan shi ya karɓe dukkan wani hanzari ko hujja ta biyu ita ce hadisin asma shi ma hadisin yana sahihu muslim Ibn Hajar bai kawo shi ba amma daga wannan hadisin na Ummu Salama shine hadisin 330 hadisin 332 shine hadisin asma da Aisha ta rawaito Annabi sallallahu alaihi wasallam asma ta tambaye shi an muslim mahi game da wankan haila fa qala sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mata ta khudul ma ta debi ruwa fa tatahhar ta yi tsarki da wannan ruwa fa tuhsinu ta kyautata wannan tsarkin da za ta yi awu tublighu kumura ko wata riwayar Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ta tsananta wajen tsarkin da za ta yi idan za ta yi wankan haila ta tsananta wajen tsarkin da za ta yi saboda kawar da dukkan jini da yake jikinta saboda jinin haila na jafa ittifaqa thumma tasuqu ala ra'siha sannan ta zuba ruwa a kanta ji Annabi sallallahu alaihi wasallam fa ta dubu hatta tabluga shu'un ra'siha ta cucu da kanna ta ta girgiza kitson da gashin kanna ta har sai ruwan ya cika wato ainihin tushen gashin kanta wannan bayanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yake ma Usman thumma tufiqu alaiha al-ma'a sannan ta zuba ruwa a kanta bato ta zuba ruwa ta wanke jikin ta gaba daya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta mata yadda za ta yi wankan fita daga haila wa shahid huna annahu lam yadhkur an-naqba Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ga mata cewa ta kunce kitson ta ba fa law kana wajiban la dhakara da dole ne sai an kunce kitso babu shakka da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة سبدا بكما تأسام النبي صلى الله عليه وسلم يا جنكر تبياني بعد وقت جند أي بكاتا كتوبة لشافة المغني مجلد فرقشات يتري سبدا حكا أكثر ما رميسنا نفهم تشيوا كنش كتو غواج تزو كان جنبا فو كان هيلا فواج فأما سو يسو ما سو أنه فهم تأسنا تساباني شن ودمشي واج تأي كتو دولة نتتبتو الوا ياشي غهر كركشي سومن كوكو بادولة بني saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsananta magana akan tabbatar da cewa ruwan ya isa har zuwa gindin gashin kanta shi yasa manzon Allah ya ce mata fa tazluku hatta tabluga shu'un ra'siha za ta cucu da kanta har sai ruwan ya isa ainihin wato gindin gashin kanta wannan sannan za a tabbatar kenan wankan ta ya inganta wannan dalili yasa wasu suke ganin wajibi ne sai ta tabbatar ruwan ya isa duk da cewa ba wajibi bane ta kunce kitson amma ba wajibi ne sai ta tabbatar ruwan ya isa ko ina karkashin gashin kanta in ka duba littafin al-insaf mujallal na farko shafin 6 da kitabul ummi littafin al-imam shafi'i mujallal na farko shafi'i na 40 Thank you. wannan ita ce fahimta ta farko. Fahimta na biyu game da kunce kitso ga matar da ta gama haila, Allah alaiha nasbu dole dole sai ta kunce kitson ta lokacin da ta zo wankan fita daga haila, banda wankan janaba, banda wankan janaba. Su wake da wannan fahimta shine fahimta kashi na biyu na maskabar Imam Ahmad bin Hanbal. In ka duba littafin Al-Mughni za ka gani da Kashaful Qina a farkon babi aka fahimtar Ibn Hasbi Al-Andalusi yana cikin Al-Muhalla a mujallada bi shafi na 53, da kuma wani kaso wani tashi na malamai fitattun malamai a masabar Al-Imam Malik. Akwai malamai a masabar Malikiya da dama waɗanda suke da fahimtar cewa dole ne mace ta kunce kitsonta. Daga cikinsu akwai fitaccen malami da ake ce masa Al-Baji wanda ya rubuta sharhin Muwaffa mai suna Al-Muntaka, ka duba littafin Al-Muntaka mujallada farko shafi na 6. Masabar Malikiya akwai waɗanda suke da fahimtar dole mace ta kunce kitsonta in ta zo wankan fita daga haila, daga masabar Imam Ahmad bin Hanbal. وقد فرق أصحاب هذا الرأي بين غسل الجنابة وغسل المحيض وغسل الحيض. بمبنشي إذا كان وان كان جنابة وان كان حيلة وان كان جنابة بدول بني أو كنشي جزو أنا اتفاقا بدول بني فما وان كان حيلة دولين ماذا شيني فهمت عن نبيه. فأوجب على الحاجب نكف شعرها في غسل الحيض ولم يوجبه في غسل الجنابة قائلين بأن نكف المرأة لشعرها في غسل الحيض ليس فيه مشقة. إذا أكدت ما تزاك كنتي كذو لوقت نتزو وانكال هايلة أنا باو هلا بني فندا حيث إنه يحدث في الشعر مرة سودين أوتا بخلاف غسل الجنابة الذي يتكرر كثيرا. فكمر وانكال جنابة وانا هنا يوي كما يميتوا هنا أوكوا كما تشي أكي أكي kisa aka ce kada ku kunce kitsonta saboda sauki gare ka, amma wankan haila sau daya ne a wata don haka wajibi ne ta kunce kitsonta in ta zo wankan haila. Kuma wannan fahimtar ta samo asali daga tabi'ai. Al-Hasan al-Basri da Tawus malaman farko suna riko da wannan fahimtar cewa dole ne mace ta kunce kitsonta, sabanin fahimtar mafi yawan malamai da muka yi bayani. Ka duba littafin Al-Awsat na karshe da 80. Dalilai a nan da ya sa malaman suke cewa dole ne a kunce kitso a dangin an zo wankan haila, saboda akwai hadisin Anas bin Malik Allah ya kara masa yarda, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce المرأة من حيبها نقضت شعرها. كبير حديث ينا دروني كبير شيني حديث الآن إن شاء الله تعالى مسيرتها. عائشة تشي قدمنا مكة منتهو قرم مكة لوكة عند النبي صلى الله عليه وسلم يهي هجن سنبون قوانا يهي أيكم هج تارد ما تنشي لقد تكين سوأقوي عائشة لوكة عند مكة إسو مكة وأنا حائض ina cikin haila. Falam a ƙufbil baiti, don haka ban yi ɗawafin Ka'aba ba. Wala baina Safa wal Marwa, ban yi sa'ayi ba tsakanin Safa da Marwa. Fashakautu zalika ila Rasulillah, sai na kai kukana ga annabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulallah, mutane kowa ya sauke umara banda ni ban yi ɗawafi ba, ban yi sa'ayi ba. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, unqubi sha'araki, ki kunce kitsonki, wamtashiqi kuma ki yi tsifan gashin, ki kunce kitsonki ki tsefa gashin kai. Wa ahilli bil haji, sai ki ɗauki harami na aikin haji. Wa da'il umra, ki kyale umrar da kika yi niyyan za ki sauki, saboda lokacin umran ya riga ya wuce domin lokacin aikin haji ya tsaya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ki bar wannan umra, ki ɗauki niyyar aikin haji kawai. Fa fa'altu, Aisha ta ce sai na aikata. Falamma qadayna al-hajj, lokacin da muka gama aikin haji, a lokacin ta gama al'ada din, kaga kenan mutane sun samu yin umra da haji tamattu'i kenan, ita kuma ta yi haji kawai babu umra. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo wanta, ana ce masa Abdurrahman bin Abi Bakar, don ta maharami ne gare ta, ya haɗa ta da shi ya raka ta, suka je At-Tan'im, daga can aka ɗauki ta ɗauki harami. Fa'tamartu, ta ce sai na yi umrana, kaga ta yi umra bayan an gama aikin haji. Lokacin da ta yi umra ɗin, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata hazihi makanu umratiki, to wannan umrar da kika yi a ƙarshen haji shine madadin wancan umra wanda biki samu yi ba kafin a yi aikin haji. حديثنا هنا صحيح البخاري كتاب الحيض باب امتشاط المرأة عند غسلها من المهيج الإمام البخاري باب ما ده مسؤولة شيني مچه تتأفي كانتا لو كتن ذاتي وانكان هايلا شي كانتا الإمام البخاري أبين ده باب سوناتنا حديثكم هنا صحيح مسلم كتاب الحج باب وجوب الإحرام malamai suna kafa hujja da wannan hadisin akan cewa kunce kitso ya zamanto sharadi kenan ga mace idan za ta yi wankan fita daga haila duk da cike wannan hadisin bai fito da bayanin asili ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam bai mata umarni ta yi wanka ba a wannan waɗannan hadisai da suka zo a sahihul bukhari da sahihul muslim to amma akwai riwayar ibnu majah hadisin aisha الله يكرم متى رداتنا شوى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ياتي وكانت حائضة لوكة تنا حيلة ياتي متى أنقبي رأسك واغتسلي كنتي سومر كنتي سنكي وانكا حديثنا ينا سنن ابن ماجة كتاب الطهارة باب في الحائض كيف تغتسل حديثنا تريشل دا 40 دا wannan hadisin ingantacce ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci Aisha yayi mata umarni unqubi ra'saki wa batasili ki kunce sumar kanki kuma ki wanka wannan riwaya ta inganta an samu umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam da muka iyalinsa ta kunce kitson ta sannan ta yi wanka duba sahih sunan ibn majah hadisi 224 da irwa'ul galil hadisi 134 har ma Muhammad Nasiruddin al-Albani a silsilatu sahiha hadisi 188 yana cewa wannan hadisi ingantacce ne wala ta'aruda bainal hadisi wa baina ma rawahu Abu Zubair an Ubaydillah ibn Umayr akwai labarin da aka samu daga ita Aisha wannan labarin wato ɗaya daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da ake kira Abdullah ibn Amr shi yana umurtan mata idan sun gama a idan za su yi wanka wankan janaba su kunce kitso sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Amr ibn al-As yana umurtan mata ya amuru nisaa idza tasalla an yanqubna ru'usahunna idan mata za su yi wankan janaba su kunce kitson su labari ya iso ga Aisha Allah ya kara mata yarda sai Aisha ta ce ya ajaban libni amrin haza abin mamaki ga Abdullah ibn Amr yana umurtan mata su kunce kitso in za su yi wankan janaba afala ya amuruhunna an yahlikna ru'usahunna me zai hana ya umurce su kawai su aske kawunansu aya fi sauki domin idan mace za ta kunce kitso a dalilin wankan janaba to aske kan ya fi mata sauki tunda kusan kullum kenan sai ta yi domin idan ma babu jima'i da mijinta ba mamaki ta yi mafarki kenan wato duk sa'ilin da ta zo za ta yi wanka sai ta kunce kitson kaga aske kan ya fi sauki Aisha take faɗa ta ce ai maimakon ka ce mata su kunce kitso a dalilin wankan janaba gwamma kawai ka umarce su su aske kawunansu shi ne ta ce kad kuntu ana wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nagtasilu min ina'in wahidin da ni da manzon Allah mun kasance mukan yi wanka kwariya guda da ni da shi mu yi wanka tare fala azidu ala an afruga ala ra'si salasa ifrazati babu wani abu da nake yi illa kawai in zuba wa kaina ruwa sau uku in cicciuda kan shi kenan amma bana kunce kitsona kuma ni da manzon Allah muke wanka wanda shi yazo da addinin musulunci inda a ce kunce kitso wajibi ne kaga da zai gaya mai shine albani yake cewa to karka dauka wancan hadisin yana karo da wannan ci'a wancan da take magana tana magana ne fal awwal waridun fil haidi wa hadha fil janaba wannan tana magana ne akan wankan janaba ba dole bane mace ta kunce kanta amma wancan hadisin fa hadisin sunan ibn majah lokacin da ta gama haila annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata unqubi ra'saki waghtasili ki kunce sumar kanki sannan ki wanka kaga an samu bambanci tsakanin wankan fita daga haila da kuma wankan janaba duka hadisan Aisha Allah ya kara mata yarda in ka duba littafin al-muhalla na ibn hazm mas'ala ta 207 hadisin 207 yana mujallad nabi shafi na 53 ibn hazm yace wal aslu fil ghusl al isti'ab li jami' ash'ar asali game da wanka kowane wanka shine a tabbatar ruwa ya isa gindin gashi وليس ذلك الا في الجنابه فقط وقد صح الاجماع بان غسل النفاس كغسل الحيض وان كان جنبا اتبتر روا يا اسا har gindin gashi amma kamar da wankan haila da kuma wankan biki duk hukuncin su guda ne dole ne sai an kunce kizo duba al-muhalla kitab at-tahara sifatu al-ghusl al-wajib fi kulli ma zakarna to game da hadisin ummu salama wanda muka karanta a bulugul maram wadannan malamai da suke cewa wajibi ne mace ta kunce kitso idan ta gama haila kafin ta yi wanka idan aka gaya musu ga hadisin ummu salama ta tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce masa ya rasulullah inni imra'atun ashuddu sha'ra ra'si ni mace ce da nake tamke sumar kaina afa anqubuhu li ghuslil janaba shi'un waibin kunce kitson saboda wankan janaba sai aka ce wafi riwayatin a wata riwaya wal haiba da kuma wankan haila sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace a malamai suna bada amsa game da wannan hadisi min wujuhin na farko suna cewa anna aksarar riwayat lil hadisi laysa fiha dhikrul haid akasarin hadisin ummu salama babu ambaton haila ciki shi yasa ibnu hajar ya kawo hadisin yana magana akan ainihin wankan janaba sai yace wa fi riwayatin a wata riwaya amma yana nuna maka cewa mafi yawan riwayan ana magana ne akan ummu salama ta tambaya annabi game da wankan janaba kadai shine akasarin riwayan hadisin nan ya nuna amma aka samu wata riwaya wacce ta nuna har da haila a ciki har da wankan haila amma akasarin riwayoyin hadisin babu haila a ciki tun daga hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda wanda muka karanta wannan hadisin baya buƙatar wani bayani hadisi ne ingantacce yana sunan Ibn Majah annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mata umurni unku bi ra'saki waqtasili ki kunce kitson ki sannan ki wanka wannan kai tsaye manzon Allah ya gaya ma Aisha amma hadisin ummu salama ya samu riwaya kashi biyu mu gane mafi yawan riwayan ya zo ne da magana tana tambaya ne akan wankan janaba mafi yawa amma wafi riwayatin a wata riwaya an samu ta kara da kalmar haila a cikin tambayan da ta yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka fa wajaba al-akhdhu bima rawahu al-akthar ka'ida ita ce idan aka samu hadisi kashi biyu wannan hadisin misali hadisin Aisha babu wani tantama annabi ya mata umarni ta kunce kitso in za ta yi wankan haila duk riwayar hadisin kawai magana ɗaya ne amma hadisin ummu salama ya zo da riwaya kashi biyu mafi yawan riwayoyin ummu salama ta tambaye annabi ne game da wankan janaba manzon Allah ya ce mata la karki kunce kitso sai aka samu wata riwaya da ta nuna har da haila a cikin tambayar da ta yi to tun da kenan riwayoyi mafi yawa sun nuna tambayar an yi ne akan wankan janaba sai aka samu wata riwaya wacce ta nuna har da haila to nan gefe guda ko ga hadisin Aisha wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata umarni ta kunce kitsonta idan za ta yi wanka fita daga haila sai ka jefar da wancan riwaya guda domin yana karo da riwayoyi mafi inganci waɗanda ba a ambaci haila a ciki ba Allah ya sa mun gane sannan kuma inda za a kaddara ma tambayan ta yi akan abu biyu ne ita ummu salama a cikin wannan hadisin afa an qubuhu li ghuslil janabati wal haiba shi in kunce sumar kaina saboda zan yi wankan janaba da haila sai manzon Allah ya ce la sallallahu alaihi wasallam ala fardi qawlihi la raji'un ila al jami' muqaddara ma annabi ya bada amsar a ba za a kunce kitso ba to ga hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda wanda manzon Allah umurni yayi ba an fa tambaya ba umurni yayi ga Aisha unku bi ra'saki wa btasil ki kunce kanki ki wanka
saboda haka wannan umarni na manzon Allah ya danna amsar tambayan da aka yi masa, saboda wancan amsa tambaya ne. Wannan kuma umarni ya bada, umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi ƙarfi akan amsar tambayar da wani ya masa. Don haka hadisin Aisha Allah ya ƙara mata yarda yana goge hadisin Ummu Salama ta sashin umarni akan da aka yi tambayar da ta yi akan kunce kiso saboda wankan janaba da kuma haila. Dalili na hudu shine li anna al-asla wujubu naqbi sha'ri li yatahaqqaqa wusul al-ma'i ila ma yajibu ghasluhu. Asali duk wani wanka da aka yi, in dai na addini ne, duk wani wanka, wankan janaba, wankan haila, wankan gawa, duk abin da za a ce masa wanka, asali ana buƙatar ruwa ya taɓa ko'ina. Wannan shine asali. Inna al-asla wujubu naqbi sha'ri li yatahaqqaqa wusul al-ma'i ila ma yajibu ghasluhu. Kenan asali shine mace ta kunce kitsonta don ta tabbata ruwan ya isa ko ina, domin ka'idar wanka kenan. Idan ruwa bai isa wani guri ba, ba a cewa an yi wanka. Ka'idar wanka shine a tabbata ruwan ya isa ko ina. Me yasa aka sassauta game da wankan janaba? Li'annahu yaksuru fa yashaqqu dhalika, saboda ana yawan samun janaba. Idan aka ce ko da yaushe aka zo za a yi wankan janaba sai an kunce kitso, to za a kuntata wa musulmi. Wannan dalili yasa aka samu sassauci. Amma wankan haila fa sau ɗaya ne a wata, babu wani kuntatawa don an ce mace ta kunce kitsonta. Fa baqiya ala muktabal asli fil wujubi, don haka kenan wankan haila yana nan akan asalin abin da ya kamata a ce mutum ya yi a lokacin da ya zo wanka. Ka duba littafin Al-Mughni mujallal na farko shafin 300, kuma magana ce mai tsawo, babu shakka da za ka tattaro hujjojin kowane sashi, za ka samu waɗanda suke cewa a kunce kitso kafin a yi wankan haila, hujjojinsu sun fi ƙarfi babu shakka. Da saboda abubuwa guda uku. Na ɗaya, al-khuruju min al-khilaf wajibun. Duk sa'ilin da aka ce malamai fahimtarsu ta saba, to kai ƙoƙarin fita daga wannan sabanin wajibi ne. Fita daga haɗarin sabani ba shine ka yarda a kunce, domin in ka yarda aka kunce ruwa ya taɓa ko'ina, ka kubuta, wanka ya inganta. In ka ce kar a kunce, sai ya kasance mace ta yi wanka, wankan ruwan bai isa su wato ƙasan gashin kanta ba, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisai masu yawa ya siffanta yanda mace za ta yi wankan fita daga haila. Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yana cewa fatadlukuhu hatta tabluga shu'una ra'siha. Manzon Allah ya tsananta ya ce mace ta tabbata ta cucuɗa gashin kanta, wanda sai an ruwan nan ya isa har ƙarƙashin gashin kanta. Manzon Allah ya tsananta a kai, sai ya zamanto kai sai ka sassauta. Mu lura da kyau, sai ka sassauta. Matan nan da ta zo wanka ba ta kunce kitso ba, don an ce mata kunce kitso ba dole ba ne, sannan kuma ga ta da sakaci ta zuba ruwa a kan kawai sama-sama, ta fito daga banɗaki ta kama sallah, sallar banza, kuma Allah ba zai karɓa ba. Kaga fita daga wannan saɓani gare ka wajibi ne, shine ka yarda mace ta kunce kitsonta shine mafi inganci. Domin idan za ta kunce kitso an fita daga haɗari. Matukar ta kunce kitso kaga kenan wanka dai zai tabbata, domin za ta wanke kan ruwa zai isa ko'ina, insha Allahu ibadarta kuma ya karɓa. Amma in ka ce kar ta kunce kitso sai ta yi sakaci kuma ruwan bai isa gindin gashinta ba, wanda ka'idar wanka ko dole ruwa ya taɓa ko'ina. In ruwa bai taɓa ko'ina ba, to mutum baya da wani uzuri, ibadarsa ba ta karɓu ba. A tsakanin fahimta biyun nan, wanne ya fi maka sauƙi? Shine ka yarda wajibi ne mace ta kunce kitsonta, shine mafi dacewa. Hujja na biyu, li'anna al-qa'ilina bi adami wujubi an-naqbi la yaquluna bil iktifa'i bil masyi. Hatta malamai da suke cewa ba dole bane a kunce kitso din, malaman da suke cewa ba dole bane, su kansu sun ce mustahabi ne. Mustahabi ne mace ta kunce kitsonta, ba wa sun ce shikenan tunda ba wajibi bane tana iya wankanta haka, la, sun ce mustahabi ne illa dai ba a tilasta mata ba. Kuma ko su din ba cewa suka yi mace ta zuba ruwa a kanta kawai ta yi wanka ba, sai ta yi wankan yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta fatadlukuhu hatta tabluga shu'una ra'siha, ta tabbata wannan ruwan ya isa karkashin suman kanta. Su kansu sun faɗi haka, to idan kuwa su ma sun yadda ruwa ya isa karkashin suma abu ne wanda ake so, to da za a yarda da cewa a kunce kitsan shine mafi dacewa, tunda duka an yi ittifaki akan wannan. لأن القائلين بعدم وجوب النقب لا يقولون بالاكتفاء بالمس حتى ما لم يسكي جواب دول بني أكونش كسو سوكان فسنا جواب شاق روا أكام بايا إتروا كما أكثر ما تسنا سكتش توجن تبت الدروا النو يا إتكو إنا أكانسو عند النبي صلى الله عليه وسلم يسيبانك don haka mutum ya dauka kunce kitsan nan shine yafi dacewa, shi wato wannan shi yafi kama da hujja mafi gamsarwa. Wa illa wajaban naqbu, idan mace an tabbatar mai sakacci ce, hatta wadancan malamai da suke sassauci su kansu sun ce wannan matan wajibi ne ta kunce kitsan ta. Idan an tabbata mace tana da sakacci wajen kulawa da wanka, to ita kanta kunce kitsan yana zama wajibi a kanta. Ka duba littafin al-Majmu, akwai matsalar da Ibn Hajar bai yi magana a kanta ba, saboda ba wajibi ba ce, duk da cewa an samu malamai da suke ganin wajibi ne a wankan fita daga haila. Shi ne matsala ta tayyibul ha'il, mai haila ta saka turare a al'auranta. Wannan matsalar akwai waɗanda suke ganin wajibi ne, amma tunda akasarin malamai sun ce mustahabi ne, shi yasa Ibn Hajar bai kawo ma hadisi a kan shi ba. Yana da kyau mu sani, idan mace za ta yi wankan fita daga haila, to ya kamata ta yi amfani da turare wanda za ta goge jinin da yake al'aurata. Akwai hadisai da dama, misalinsu shi ne hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda, anna Asma'u sa'alatin nabi, hadisin da muka karanta lokacin da Asma'u ta zo tana tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam game da wankan fita daga haila. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata, ta'khudhu ihda kunna ma'aha wa sidrataha, kowace ɗayanku ta ɗauki ruwanta da magaryanta, da yake a da ana amfani da magarya a matsayin sabulu. Fa tatahharu, ta yi tsarki, fa tuhsinu tuhura, ta kyautata wannan tsarkin da za ta yi. Thumma tasubbu ala ra'siha, sannan ta zuba ruwa a kanta. Fatadlukuhu dalkan shadidan, annabi sallallahu alaihi wasallam yace ta cuccuɗa kanta cuccuɗawa mai tsanani, hatta tabluga shu'una ra'siha, sai ta tabbata ruwa ya isa wato asalin karkashin suman kanta. Thumma tasubbu alaiha alma'a, sannan ta zuba ruwa gaba ɗaya a jikinta ta yi wanka. Bayan ta gama wanka, annabi sallallahu alaihi wasallam yace, thumma ta'khudhu firsatan mumassaka, sannan ta ɗauko auduga wanda za ta shafa mar turaren almiski, shi ne mumassaka. Fatatahharu biha, ta yi tsarki da wannan auduga. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai siffanta yadda za ta yi tsarkin ba, saboda haka Asma'u ta ce, wa kaifa tatahharu biha, ya za a yi mace ta yi tsarki da wannan auduga? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, subhanallahi, tatahharina biha, subhanallahi, ki je ki tsarki da auduga. Ba zai iya siffanta mata ba, saboda yana da kunya. Aisha tana zaune, Allah ya kara mata yarda, faqalat, sai ta ce, ka annaha tukfi zalika, wato kamar Aisha tana kokarin koye abin, take ce mata, tattabi'ina asar da miki, kokari ki bi alamar wato jinin, ragowan jini da yake jikinki ake nufi, zaki sa auduga nan ki goge. Wa zalika bi an taj'alahu ala qutna, ta dauki turaren almiski ta saka ma auduga, kuma ba sharadi ba ne ya zamanto auduga, au gairiha, ta khirka, ko da wani kyalle aka samu ta zuba ma wannan kyallen turaren almiski, wato dukhilaha farjaha, ta saka wannan kyallen a cikin al'auranta, ta goge cikin al'auranta, idan ma akwai ragowan jini na haila din kenan za ta cire. Kuma ba wai mace wacce ta gama haila ce kadai ake son ta yi haka ba, hatta mace da ta gama bi'i ita ma ana son ta yi haka. Wannufafa kalha'id fi zalika, ka duba littafin al-Majmu' sharh al-Muhadhab mujallad 188.
الامام الشافعي قال في كتاب الامي كتاب الطهاره باب ما يوجب الغسل ولا يوجبه هذا مجلد نمبر 45 كتاب الام للتابع الامام الشافعي الامام الشافعي يجي احب للحائض اذا اغتسلت من الحيض انا سو ما انت جما هيلا لوكتين ذاك يوانكا ان تاخذ شيئا من مسك تسامو دان كدان من ترارين المسك فتتبع به اثار الدم تزبا a cikin auduga ko a cikin wani kyalle ta saka a cikin al'auranta ta goge al'auranta abinda yake na ragowar jinin ya zamanto ta goge wannan wato jinin da wannan audugar fa in lam yakul miskun idan babu turaren almiski fa al-imam shafi'i yace fatibun koda wani turare ne matukar wannan turaren ba zai cutar da ita ba ta saka a cikin audugar ko a cikin kyalle ta sa al'auranta ta goge ragowar jini da yake cikin wato al'auran naka ma kana kowane irin turare matukar bai cutarwa inji al-imam shafi'i sai yace ittiba'an lis-sunnah saboda bin sunnar annabi muhammad domin annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya karantar da asma'u yanda za ta yi wankan fita daga haila sai ya gaya mata tayi haka saboda bin sunnar manzon allah waltimasan lit-tayyib saboda kuma kokarin samun kamshi saboda jini na haila yana da karni idan mace ta yi haka to kenan ta rabu da wannan karnin gaba daya fa in lam taf'al fal ma'u kafin mimma siwahu idan babu turaren almiski babu wani turare a gidan ruwa kadai yana isarwa wato abin da yake nufi ta sa ruwan a jikin auduga ko kuma a jikin wani tsumma ta sa a al'auranta ta saka wannan tsumma a al'auranta ta goge cikin al'auran nata shi ma yana wadatarwa inji al-imam shafi'i wato kamar an shar'anta haka ne saboda samun tsarki da kuma rabuwa da karni wanda aka sani jinin haila yana tare da shi malamai suna cewa mace ana son ta yi haka babu wani bambanci tsakanin mata wal mar'a taf'alu hadha sawa'un kana bikran aw tayyiban budurwa ce ko bazawara amma juzan ko da tsohuwa ce indai tana haila budurwa ko bazawara ko tsohuwa tun mace in dai za ta yi haila to wannan sunna ne gare ta ta yi haka yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta amma banda lokuta guda biyu lokaci na farko shine lokacin da mace take aikin haji idan mace ta tafi aikin haji ba za ta yi amfani da wannan turaren almiski ko kuma wani turare ta sa auduga saboda ta gama al'ada ba dalili saboda shi mutumin da ya riga ya shiga harami an haramta masa kusantar turare لأن طيبة بأنواعه ممتلئ عليها سيدتها أنفاني دروا سبداك إما تتاشد إهرام نأيك هجي إتبا ذاتي إنو وانا تاركنبا سبدا تاغم على آداء ما تتبيو إتكي وتتكي تكبا ما تند تكي تكبا إن المفيد إتما حرام ليتا كسنشي تراري وانا يازو تكي حديثي إنغان تتشي ya zo cikin hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mata wato su kusanci turare matukar suna cikin takaba kamar yadda ummu afiya take faɗa al-ansariya hadisin ta yana sahihu al-bukhari kitab al-haid bab at-tayyib lil-mar'a inda ghusliha min al-mahid da kuma sahihu muslim kitab at-talaq bab wujub al-ihdar fi iddat al-wafat wa ta'rib tana cewa kunna nunha an nahid ala mayyit fawqa thalath إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة ولا نفتهل ولا نتطيب أم عطية تشي أبامن النبي صلى الله عليه وسلم أنهنا مين تكبى صبود متور وني سوى متى خد دقوانا قوما سيدة ميجي كوي واتو تكبى دزا أي سمى دقوانا أكوتو تكبى تشي صبود متور ميجي إذا ميجي يا رسول ما تذاتي تكبى وتني خد دقوانا قوما takaban nan da za ta yi ana hana mu saka kwalli idan muna takaba ba za mu sa kwalli ba wala na tatayyab sannan ba za mu kusanci turare ba kaga kenan in mace tana cikin takaba ba za ta yi amfani da wannan turare ba a lokacin da ta gama al'ada ko kuma tana cikin harami na aikin haji saboda waɗannan matan guda biyu shari'a ta hana su kusantan turare mace da take cikin ihram
da kuma mace da take cikin takaba, waɗannan ba sa kusantar turare. Don haka in ta zo wankan fita daga haila, za ta yi kokari ne kawai ta tsarkake al'auranta da ruwa kadai, ta sa tsumma ta goge in ma akwai ragowar jini, amma ba za ta sa turare a jiki ba. Me ya hikimar amfani da turaren almiski? Babu shakka akwai hikima mai yawa, tunda har kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana akan amfani da turaren almiski. Akwai turare da dama a zamanin shi, amma bai ayyana wani turare ba sai almiski. Akwai turare da dama a zamanin shi, amma Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ayyana wani turare ba sai turaren almiski. To bai kamata musulmi kuma ya nisanci wannan turaren ba. Ya kamata kenan a gidan musulmi a samu turaren almiski a koda yaushe. Ya kamata a gidan musulmi a samu turaren almiski a koda yaushe. Domin idan matarka ta gama al'ada, ta yi mata umarnin nan wanda manzon Allah ya yi wa mata, ta yi amfani da wannan turaren almiski ta yi tsarki da shi. Babu shakka malamai sun yi kace nace akan meye hikimar hakan. Sun yi ta kokari su gano hikimar amfani da turaren almiski din, kamar yadda al-Imam an-Nawawi ya yi magana a sharhin wannan hadisin da kuma littafin sa al-Majmu, shafi na 4, juz'i na 13, shafi na 4, da kuma al-Majmu yana juz'i na 2, shafi na 188. Al-Imam an-Nawawi ya ce wato abinda ya sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi amfani da turaren almiski saboda kamshin sa. A zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam turaren almiski turare ne wanda yake da kamshi mai dadi, don haka turare ne wanda kowa ka gani yana son shi. Wato hikimar amfani da turaren almiski shine kawar da karnin jinin haila, wannan shine abin da akasarin malaman sunna suke faɗa. Amma akwai waɗanda suke cewa turaren almiski din nan yana da wani tasiri da yake wa mata a mahaifa. In mace tana amfani da turaren almiski lokacin da ta gama al'ada, to da wuya wannan mata ta samu matsala na rashin haihuwa, saboda shi wannan turaren Allah yana ya sa masa albarka, wanda a dalilinsa yana raya mahaifan mace, har mahaifan nan za ta iya ɗaukan maniyyi kuma ta iya ɗaukan ciki. Kenan akwai wata hikima ta musamman wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa ya ce a yi amfani da wannan turare na almiski. Amma wannan fahimtar tun zamanin da malaman sunna suna cewa fahimta ce mai rauni, kamar yadda al-Imam an-Nawawi yake faɗa, ya ce wa amma qawlu man qala inna al-murada al-isra'u fil uluq fa da'ifun aw batil, cewa hakan yana sa a samu gaggawan ɗaukan ciki, wannan fahimtar tana da rauni. Akwai dalilai da dama waɗanda malamai suke faɗa, daga ciki shine idan mace na amfani da turaren almiski za ta samu ɗaukan ciki da sauri, sannan kuma shi almiski yana magance ƙwayoyin cuta da dama waɗanda ake iya samu a al'auran mace. Idan mace na amfani da shi to za ta samu kuɓuta daga cututtuka waɗanda suke kama al'aura na mata, saboda albarkan da Allah ya samu wannan turare. To cewa ana samun ɗaukan ciki da gaggawa, al-Imam an-Nawawi ya ce wannan da'ifun, babu wata hujja da ta nuna haka. Fa innahu ala muktaba qawlihi yanbaghi ay yukhassu bihi zawatu az-zawji al-hadir alladhi tawaqqa'u jama'atun fil jima'uhu fil hal. Idan aka ce an ce ayi amfani da turaren almiski ne saboda a gaggauta samun ciki, to ina ga kuma matan da su ba matan aure bane, su ba za su yi amfani da wannan sunnan ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ba? Saboda haka wannan dalilin malamai suna gani dalili ne mai rauni. Wa itlaqul ahadith yurd ala manil tazama bal thawab anna al murada taqayyubul muhal. Abinda kawai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi shine a tsarkake ainihin al'aura, a kawar da karnin da yake cikin sa, izalatul ra'ihatil kariha, karni na haila. Idan aka yi amfani da wannan turare na almiski za a rabu da wannan karnin, wannan ita ce hikima. Wa anna zalika mustahabbun, mustahabi ne a yi amfani da wannan turare na almiski din, wannan shine fahimtar galibin malaman sunna. Li kulli muhtasila min al-hayd aw an-nifas, duk mace da ta gama haila ko bigi mustahabi ne ta yi amfani da wannan turare, sawa'un zata zauji wa ghayraha, tana da aure ko ba ta da aure, matukar tana yin al'ada. Wa tasta'miluhu ba'da al-ghasl, yaushe ne kuma za ta yi amfani da turaren almiski din? Kafin ta yi wankan ne? La, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da Asma'u, ya nuna mata ta fara yin wanka tukuna, sai da ya gama bayani akan wanka,
sai da ya siffanta mata yadda za ta yi wankan fita daga haila. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Asma'u, summa ta'khudhu shirfatan mumassaka. Kaga an kawo kalmar summa, sai ta yi wankan ta gama, sannan za ta ɗauki wannan auduga ta sa wannan turare na almiski ta goge cikin al'auranta. Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya nuna ana fara wanka kafin a yi haka, don haka ba wai za ta yi wannan bane kafin ta yi wanka. Al-Imam an-Nawawi yace fa illam tajid miskan, in bata samu turaren almiski ba, fa tasta'milu ayya tibin wajada, ta yi amfani da kowane irin turare wanda ya sawwaka. Fa illam tajid shay'an min hadha, in ma bata samu turaren ba samsam, falma'u kafin laha, ruwa yana isar mata. Lakin in tarakati tatayyub ma'a tamakkuni minhu, amma da a ce akwai turare a gidan, ko ku a tana da halin sayo turare, sai ta yi wankan fita daga haila ba ta yi amfani da turare ba gaba daya, wannan matar babu shakka ta yi makaruhi a wajen akasarin malaman sunna, wato ba ta kyauta ba, saboda ta ki aiki da umarnin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuma wannan shine gaskiya. Abinda za mu gane a nan shine, dan mace ba ta yi amfani da turaren ba babu zunubi a kanta, amma kuma ba ta kyauta ba, saboda ta ki aiki da umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Illam tatamakkan fala karahata fi haqqiha, idan kuma ba ta da halin samun turaren ne fa, to nan ma ba a cewa ta yi makaruhi, kuma ko da tana da hali da gangantaki ba a cewa ta yi haramu. Sannan ba dole bane a nemo turaren almiski a yau ko wani turare, wanda a zamanin yanzu akwai sabulai da dama masu kamshi, wanda ba mamaki kamshin su ma yafi na turaren almiski din. Don haka in mace ta yi amfani da waɗannan sabulai suna isar mata, ba dole bane sai ta nemo turaren almiski din, amma samo turaren almiski shi yafi dacewa, saboda shine wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyana. Mutane suna tafiya kasar Saudiya ana zuwa da tsaraban gabaruwa ko bagaruwa yake ce mai, ga abinda za ka yi tsaraba a nemo turaren almiski na asali, wanda gashi nan faca-faca za ka samu, a samu a zo a aje, saboda raya sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam da samun albarka wanda ke cikin karantarwansa. Don babu shakka ba haka nan kawai ya sa manzon Allah ya ce mace ta yi amfani da turaren almiski ba, akwai hikima a cikin hakan. Kuma duk wanda ya riko da sunna babu shakka yana samun albarka a rayuwarsa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ul Maram, hadisi ya 132. Tace wa ana Aisha radiyallahu anha, kuma an karbo hadisi daga Aisha, Allah ya kara mata yarda. Qalat Aisha, tace qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah ya ce inni la uhillu almasjida li ha'idin wala junubin. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni bana halalta masallaci ga mai haila da mai janab, ni bana halalta shiga masallaci ga mai haila da mai janab, ko kuwa ni bana halalta zama a masallaci ga mai haila da mai janab. رواه أبو داود. الإمام أبو داود يروي حديث وصححه ابن خزيمة. ابن خزيمة يا إن ذا حديث. حديث ينصون أبي داود حديث قريب إلى 30 أب. أقول لك ابن حجر دمك يوم أنبتها شين التلخيص الحبير. التلخيص الحبير. حديث يزيد 80 دبير. ابن حجر الأصلاني أشكل لك التلخيص الحبير. يتي ضعفه بعضهم هذا الحديث ضعف بعضهم هذا الحديث ما لما حديثي وسسون روننا حديثنا كذا أنم بلوغ المرام ابن حجر بينونا شوى حديثنا ينغى روني با أنم بلوغ المرام ابن حجر بينونا شوى حديثنا ينغى روني با إلا ديكو ياتي الإمام أبو داود يا روي كوشي كما ينونا ابن خزيمة لكتكم ما لما حديثي نفركو ya ce hadisin ya inganta. Amma a littafin sa Al-Talkhisul Habir ya yi bayani cewa malaman hadisi wasu sun nuna hadisin nan bai inganta ba, saboda a cikin waɗanda suka rawaito hadisin akwai wani da ake kiransa Aflat bin Khalifa. Wannan mutum Aflat bin Khalifa majhulul hal, malaman hadisi suna jahiltar halinsa, duk wanda aka jahilci halinsa idan ya kawo hadisi wannan hadisi ba a ajiye shi a matsayin hadisi ingantacce. A duk da cewa akwai malaman da suke ganin ana iya karban hadisin ana iya aiki da shi, kamar misali al-Imam Ahmad bin Hanbal yana cewa ma ara bihi ba'san, bana ganin akwai laifi don an yi aiki da wannan hadisi, kamar yadda Ibn Khuzaimah ya inganta hadisin a cikin Sahihu Ibn Khuzaimah hadisi na 1327 wa hassanahu Ibn al-Qattan. Ibn al-Qattan ya ce hadisin yana da kyau. To amma waɗanda suka raunana hadisin nan sun fi waɗanda suka inganta shi yawa. Yana da kyau mu sani, duk da cewa ya kawo sunan Ibn Khuzaimah, Ibn Khuzaimah ya inganta hadisin nan, amma waɗanda suka ce hadisin yana da rauni suna da yawa. Daga cikinsu akwai al-Imam al-Bukhari. Al-Imam al-Bukhari ya ce hadisin nan bai inganta ba. Hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inni la uhillu al-masjida li ha'idin wala junubin, ni bana halalta masallaci ga mai haila da mai janaba. Al-Imam al-Bukhari yace hadisin bai inganta ba. Al-Imam al-Baihaqi yace hadisin bai inganta ba. Ibn Hazm al-Andalusi yace hadisin bai inganta ba. Abdul Haqq al-Ishbili yace bai inganta ba. Haka Muhammad Nasiruddin al-Albani, in ka duba Da'if Sunan Abi Dawud hadisin 232, da Da'if al-Jami' al-Saghir hadisin 1617, da Irwa'ul Galil littafin Irwa'ul Galil na shi Albani, in ka duba zaka gani ya ce hadisin bai inganta ba. Haka nan kuma ya yi bayani mai tsawo akan shi a littafin Tamamul Minna shafin 118. Waɗanda suka ce hadisin nan bai inganta ba sun fi yawa. Wannan dalili ya sa fahimta ta kasu kashi biyu, tunda wasu malamai sun ce hadisin ya inganta sai suka yi aiki da hadisin, wasu malamai sun ce hadisin bai inganta ba, saboda haka tunda bai inganta ba za a yi aiki da hadisin ba. Kenan an samu sabani dangane da hukunci da wannan hadisi. Me yake nuna mana? حكم دخول الحائض والجنب الى المسجد ولطفه ما فيه مي حيلا ده متوم مي جنبا سو شيغا مسلاتي سو زونا مي حكمين هكا ودان سوكي غان حديثنا يا انغانتا تو زاسو تشي ما حرام ني مي حيلا تي شيغا مسلاتي حرام ني مي جنبا يا شيغا مسلاتي الله يسا مون غاني saboda su a gurin su hadisin ya inganta. Kuma akasarin malaman fiqhu, malaman sunna, bi ma'ana jumhur ahli al-ilmi, akasarin malaman suna aiki da wannan hadisi duk da cewa hadisin bai inganta ba. Akasarin malaman suna aiki da hadisin nan, saboda haka in ka bude littafin fiqhu da yawa zaka ga suna cewa shiga masallaci ga mai haila haramun ne. Masaba hudun nan duka sun haramta wa mai haila da shiga masallaci da mutum mai janaba. Kamar misali ka duba Mawahib al-Jalil ta sashin masabar al-Imam Malik a mujallar na farko shafin 374 da Asy-Syarh as-Saghir, mujallar na farko shafin 312 Hashiyatul Imam ad-Dasuqi, mujallar na farko shafin 175 Al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab, mujallar na biyu shafin 156 ta sashin al-Imam Shafi'i kenan da al-Imam Ahmad bin Hanbal shine littafin al-Mughni, mujallar na farko shafin 200 da Kashaful Kina, mujallar na farko shafin 167. Me ya dalilin da yasa suka ce haramun ne mai haila ta shiga masallaci, haramun ne mai janaba ya shiga masallaci ya zauna? Sai ya ce ma hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda, lakin da rajih, amma magana mafi karfin hujja fil mas'ala jawazu dukhulil junubi wal ha'idil masjida mururan aw muqsa. Magana mafi karfin hujja ita ce halal ne mai janaba ya zauna a masallaci, halal ne mace mai haila ta shiga masallaci ta zauna. Wannan hujjarsa ta ji karfi babu shakka. Wato saboda tsawon bayani yasa malamai suka yi rubuce-rubuce. Akwai wata risala da wani malami ya rubuta. Ka samu wannan risala za ka fi samun hujjojin kowane sashi ta inda za ka auna kai da kanka za ka yi hukunci. Sunan risala din As-Sabilul Murshid li ma'rifati hukmi muksil junubi wal ha'idi fil masjid. Wannan risala malamin ya tattaro dukkan wata hujja da kowane malami ya dogara da ita, ya yi bayani kuma in fasala fiha ila jawazin mukti lahuma, wanda karshen magana ita ce halal ne mai haila da mai jaraba su shiga masallaci su zauna. Me ya dalili? Saboda dalilai da dama. Na farko dai, al'aflu adamun mani, asali shine ba hana ba, asali shine ba hana ba. Me ya nuna an hana? Hadisin Aisha. To hadisin Aisha dai malamai da yawa, manyan malaman hadisi sun ce bai inganta ba, sai dai a nemi wani hujja. Idan wannan ne, to an ce bai inganta ba. In ku bai inganta ba, kada za a koma asali kenan. Za a koma asali. Asali ko shine adamul mani, wa kad warada jumla min almu'ayyidati li hadha al-asl mukarrara li bara'atil asliyya. Akwai dalilai da aka samu wadanda suke nuna cewa asali musulmi yana da damar shiga masallaci a kowane hali. Shin mace ce tana haila ko ko namiji ne yana da janaba? Wannan babu bambanci. Daga cikin waɗannan dalilai akwai labarin da Aisha ta bayar, Allah ya ƙara mata yarda, wanda yana cikin Sahihul Bukhari, Kitabu Salati, hadisi 439. Aisha tana ba da labari ta ce anna walida sauda, akwai wata mace bakar fata a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wata mace bakar fata, akwai wata mace bakar fata a zamanin Annabi, baiwa ce ta wata kabila, kanat lihayyin min al-arab, fa'taquha, yani fa'taquha, wannan matan bakar fata baiwa ce da yake ta haifan musu ya'ya, ana kiranta wato walida kenan. Daga baya mutanen da suka mallaki wannan baiwa suka iyanta ta, to amma saboda dadewar da ta kasance tare da su, ba ta da wani wurin zuwa. Domin idan mutum yana bauta, za ka samu an raba shi da ƙasan shi, shi kansa bai ma san ba zai iya komawa ma ƙasar shi ba, wani ma bai ma san ƙasar da aka zo da shi ba. Saboda haka da suka yanta ta, sai ta zauna tare da su. Wa kanat indahum, Aisha Allah ya ƙara mata yarda tana ba da labarin ita wannan baiwa, mun taɓa yin magana a kanta. Fa kharajat sabiyatullahu yawman alaiha wishahun min suyurin umri, sai kasance a wannan unguwan akwai wata yarinya karama ta fita da kallabi dan kwalinta. Dan kwalin yana da wato jan zare. Fa waqa'a minha, wannan yarinya da ta fita sai dan kwalin nata ya faɗi kallabi da take ɗora kai. Fa marrat al-hudayya, sai ga shirwa ya taho. Fa hasibathu lahman, shi shirwa daga can nesa ya ɗauka nama ne a ƙasa, jar nama. Fa khatifatu, wannan shirwan sai ya kawo farmaki ya ɗauki wannan wato tsumman ya tafi da shi. Fa talabuhu, yarinya ta koma gida babu kallabi, suka biyo hanya ana ta neman inda kallabin ne yake. Fa lam yajiduhu, ba samu wannan kallabin ba. Fattahamuha bihi, sai suka tuhumci wannan baiwan ai ita ce ta sace wannan kallabin na yarinya. Fa fattashuha, suka dinga binciken wannan baiwa. Hatta fattashu qubulaha, Aisha Allah ya kara mata yarda ta ce har sai da aka yi ma wannan baiwan tsiraici, har al'auranta sai da aka leƙa wai ko ta aje wannan kallabin a ciki. Kala fa bainama hum kadhalika, suna cikin wannan danyen aiki. Iz marratil hudayyat, sai ga wannan shirwan ya dawo wucewa. Fa alqatil wishaha, sai ya jeho wannan kallabin. Wato sai Allah ya dawo da wannan shirwan, ya biyo ta wannan guri, ya sake jefar da kallabin a inda ya dauke shi, a inda waɗannan suke. Fa waqa'a bainahum, wannan kallabin sai ya faɗi tsakanin mutanen. Fa qalat lahum, sai ita wannan baiwa ta ce musu, hadha alladhi tahamtumuni bihi, wannan shine abin da kuke tuhuma na da sata, gashi nan wa ana minhu bari'a, alhali ni ba ni da laifi. Wa ha huwa zi kama tarawna, gashi nan ya faɗo daga sama yanda kuka gani. Saboda haka suka sake ta. Ita kuma da suka sake ta, sai kawai ta gama zama da su bai dace ba, tunda dama sun riga sun iyanta ta, ba ta tsaya ko ina ba sai Madina. Tana zuwa gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Fa aslamat ta musulunta, da can ba musulma ba ce. Fa kana laha fil masjidi khiba'un, Aisha ta ce ita wannan baiwan ba ta da wani ɗan uwa a garin Madina, saboda haka a cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam tana da wani tanti aw hibshun, ko ko tana da wani bukka wanda ta yi, ma'ana albaitu sadir, da larabci abu da yake bukka, karamar bukka ana kiranta hibshun. In ka duba littafin al-nihayatu fi gharib al-hadith wal-afa, littafin Ibn al-Asir al-Mujalla na farko shafi 407 a wannan rumfa ko ko bukkan da tayi a cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam nan ne rumfananta Aisha tace fa kanat ta'tiyani fa tajlisu ilayya takan yawaita zuwa guri na ta zauna fala takadu tajlisu idan ta taho zaman take da wuya fala takadu tajlisu minni majlisa illa qalat duk ran da ta ziyarce ni zaman take da wuya za ta faɗi wata magana sai ta ce wa yawmul wushahi min ta'ajibi rabbina illa annahu min baldatil kufri anjani din dai ta zauna gaban Aisha sai ta faɗi wannan magana wa yawmul wushahi min ta'ajibi rabbina ranar wannan kallabi yana daga cikin abubuwan ban mamaki na Allah ita wannan baiwa take faɗi ranar wannan kallabi yana cikin abubuwan ban mamaki na Allah illa annahu min baldatil kufri anjani a dalilin wannan kallabi Allah ya tseratar da ni daga kasan kafirci na gawo kasan musulunci duk sa'ilin da ta zauna wajen Aisha sai ta faɗi wannan magana fa kuntu laha sai nace mata ke ma baluki ma tajlisi la minni majlisan illa qulti hadha me yasa duk sa'ilin da kike ziyarce ni ba za ki zauna ba sai kin faɗi wannan magana kala sai tace fa haddathani alhadisa sai ta bani wannan labari Aisha take cewa ga masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam nan ne gidanta nan take kwana ba ta da wani gida sai cikin masallacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a gefe guda sai bukkanta a nan take zama Ibn Hazm ya al-Andalusi a cikin littafin al-Muhalla matsala ta 262 yana mujallal nabi shafin 353 yace fa hadhihi imra'atun yau ga mace sake na tun fi masjidin nabi a masallacin annabi ma take zama wal ma'hudu min an-nisa'i al-haid su kuma ta an sani an shaide su da yin haila ai an san mace tana haila mace dama duk inda mace take ba sai ka tambaye ta ba sai dai idan tana da wani uzuri amma halitta ce ga mace yanda yazo cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya halicci mata da yin haila duk matar da kaga bata haila ta tana da larura domin halitta ce wacce Allah ya dora mata akai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya san cewa wannan matan tana haila amma da zaka binciki hadisan manzon Allah gaba ɗaya daga farko har ƙarshe ba za ka taɓa samun hadisi guda wanda manzon Allah ya kira ta ya ce mata in kina haila ki daina kwana a nan ba yana da kyau mu gane ba za ka samu hadisi guda da manzon Allah ya taɓa kiranta ya ce mata idan hailanki ya zo to ki daina kwana a nan ki ɗauki bukkan sai a kai kuma waje in kin gama haila kin yi wanka sai ki dawo cikin bukka ba a taɓa samun hadisin nan ba me yake nuna mata zaman mai haila a masallaci ba haramun bane da haramun ne manzon Allah ba zai kyale mace ta tare a masallacinsa bai taɓa yi mata nasiha ba inji Ibn Hazm kuma wannan gaskiya ne sake na tun fi masjidin nabi sallallahu alaihi wasallam wal ma'budu min an-nisa'i al-haid fama mana'aha alaihi salam min dalika manzon Allah bai hana ta kwana a masallaci ba wala naha anhu kuma bai ma taɓa ana mace mai haila ta shiga masallaci ba wa kullu ma lam yanha anhu alaihi salam fa mubah duk abin da ba a samu annabi ya hana ba sai yana nan asalin sa halal ne sai idan an samu hadisi da manzon Allah ya hana abu to kuma sai ya zama haramu kaga kuwa tunda manzon Allah bai taba hana ta ba kuma ba ma ita ba bai taba hana wace mace ta shiga masallaci ba wannan hadisi da ake da muka karanta na bulugul maram mun da ji matsayin sa fitattun malaman hadisi sun ce bai inganta ba manyan malaman hadisi masana sun ce hadisin bai inganta duk da cewa an samu malaman da suke ganin hadisin yana da ya inganta don haka suka kina hukunci akai amma wannan hadisi misali wanda al-Imam Bukhari ya kawo ya ishe mu ishara ya annahu sallallahu alaihi wasallam lam ya'murha bi'tizal al-masjid wa qata haifatiha manzon Allah bai umurce ta ta kaurace wa masallaci a lokacin da haila ya zo ba wal aslu adamuhu wa la yasihhu an yu'tarad alayhi bi annahu waqi'atu aynin wa hadithatu halin la umma laha baka dauka cewa wannan abu ne wanda ya ci shine halal ne musulmi ya zauna a masallaci namiji ko mace
bare kuma ka hada da hadisin da muka karanta kwanan nan hadisin Abu Huraira wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal mu'mina la laysa bi najis Annabi sallallahu alaihi wasallam yake mu'mini ba najisa bane idan aka ce mu'mini ba najisa bane kaga magana ta kare dan janama na jikinsa bai zama najisa ba dan haila tana jikinta bata zama najisa ba sai fa idan jinin hailan ne zai zuba a masallacin to wannan shine najisa ya zuba a masallaci amma ba ita jikinta kawai ba ita tana da tsafta ba mamaki ta saka auduga ta tsare al'adar nata kaga kenan ba yanda za a yi jinin hailan ya zubo tunda ta tsare ita kanta jikin nata sai kace kar ta zauna a masallaci to ina nasi wanda manzon Allah yake mumini baya zama najasa jikinsa baya zama najasa sai dai wani abu da ya fito daga jikinsa a ce najasa ne wannan abin da ya fito daga jikinsa shine wanda za a hukunta najasa akan shi ba shi kansa musulmi ba wanda hadisin yana sahihu muslim hadisin 851 da sunan abi dawud kitabu tahara sunan nusa'i kitabu tahara sunan ibnu majah kitabu tahara mun karanta hadisin abu huraira haka nan huzaifa tul yamani shi ma ya kawo hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace innal mu'mina laysa binajis mu'mini ba najasa ba sai dai najasa ta fito daga jikinsa to najasar ita za a yi mahukunci idan mace ba ta kulawa domin akan samu irin waɗannan mata amma daddare ne domin abin kunya ne mace a ce tana tafiya ga jini yana tafiya a kafanta yana bin jikinta yana sauka jinin haila tana da wahalar gaske ana samu amma ba ta fai ba idan mace ta kai irin wannan makura na sakaci wanda za ta zauna a masallaci jinin ya zubo har ya taba shimfiɗar masallaci to wannan babu shakka haramun ne saboda najasa ta saka a masallaci amma ta tsare al'adar jinin baya fitowa tana da tsafta a jikinta a ce ita kanta kar ta zauna a masallacin kaga an maida ita kanta najasa ne Allah ya sa mu gane ba ainihin najasan da yake jikinta ba amma da ita kanta najasa ne sai ya zamanto kenan an ƙaryata hadisin annabi domin in ka ce ita kanta najasa ne to innal mu'mina laysa binajis ya za ka yi da wannan hadisi mu'mini baya zama najasa wannan dalili yasa ibnu munzir yake fassara ayata 43 ta suratul nisa ya ayyuhallazina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تكتسب ابن المنذر yace wannan ayan gaba daya babu inda Allah yake masallaci ba ai magana masallaci ba gaba daya a cikin ta babu maganar masallaci a ayan nan me Allah yake cewa ya ayyuhallazina amanu la taqrabu as-salata ana magana ne akan sallah ya ku wadanda suka yi imani kar ku kusanci sallah wa antum sukara alhali kuna cikin maye kuna cikin buguwa kun sha giya ko wata kwaya hatta ta'lamu ma taqulun har sai kun san abin da kuke fada wala junuban kar ku kusanci sallah alhali ne kuna da janaba illa abiri sabil waye abiri sabil sai dai matafiyi wanda ya zo ratsa gari larura ta same shi na janaba shi ba dan gari ba bare a ce ga ban daki da zai shiga yayin wanka kaga larura ta sa kenan yayi sallah da janaba a jikinsa sai yayi taimama shi sa Allah ya hada magana yace hatta tabtasil don haka ibnu munzir yake cewa wannan abin da Allah ke nufi annaha fil musafir la yajidu al-ma'a fa yatayyab abin da ya gana ta kawai shine dawasa wato da a ce Aisha za ta shigo masallacin ba laifi bane da dai a ce shiga masallacin laifi ne babu shakka Annabi sallallahu alaihi wasallam zai hana ta wa yaktasiru ala man'iha min at-tawaf ya zamanto kawai dawafin ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ka duba littafin al-muhalla duk waɗannan hujjoji Ibn Hazm ya kawo su yana juz'i na 253 kuma bayan cewa ita Aisha ne Allah ya kara mata yarda ta rawaito hadisi take bada labarin hajjin Annabi take bada labarin hajjin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yayi tare da matansa tana daga cikin waɗanda suka siffanta hajjin Annabi sallallahu alaihi wasallam duk da cewa hadisin Jabir ya fi tsawo Jabir ya fi bada hadisi mai tsawo game da siffanta hajjin Annabi sallallahu alaihi wasallam amma Aisha ma ta yi bayani sai zamanto karantar wanda Aisha ta yi game da hajjin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya danganci abin da ya shafi zamantakewarsa da matar shi. Bayanin Jabir bin Abdullah ya zamanto shi kuma ya shafi abin da yake tsakanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai a waje. Aisha, hadisin yana sahihul Bukhari da sahihul Muslim. A sahihul Bukhari kitabul hajji, a sahihul Muslim ma haka, yana kitabul hajji. Aisha ta ce, inna awwala shay, tsawon lokacin da za ta zauna, ko da zai kai kwanaki biyar ne ko sati guda, wannan tsawon lokaci za ta rika talbiya. Me yasa aka ce za ka rika talbiya? Saboda talbiya yana daga shi'ar, yana daga take na mai umra da kuma aikin haji. Ba za ta bar yin talbiya ba sai ranar da ta yi tawafi, lokacin da ta shiga za ta fara tawafi, lokacin ake barin talbiya. To tunda ita ba ta isa ga tawafin ba, ba za ta bar talbiya ba. Kenan tana nan cikin ihram, sai hailanta ya ƙare, ta yi wanka, sannan ta bar talbiya ta je ta yi tawafi, ta yi sa'ayi, ta gama umra. Shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata, ki duk abin da alhaji zai yi, ka surarta mai alhaji ke iya yi idan ya isa Makka, duk abin da alhaji zai yi halal ne ga mace mai al'ada wacce take cikin al'ada, illa kawai tawafi, ba za ta yi tawafi ba sai lokacin da ta yi tsarki. Don haka wannan ya zama hujja da malamai suke badawa akan cewa da a ce zama a masallaci haramun ne ga mai haila. Babu shakka da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma Aisha, Allah ya ƙara mata yarda, don babu masallacin da ya fi daraja irin masallacin Ka'aba. Masallaci mai albarka babu kamar ɗakin Ka'aba. Ya zamanto mutum ya tafi daga wata ƙasa ya je Makka, wato baya zuwa wannan masallacin, duk da cewa akwai muhawara shin masallacin ke da wannan albarka ko garin Makka gaba ɗayan shi. Ala kulli hali, kuskure ne ga musulmi. Bisa ga wannan dalili, manzon Allah ya halatta wa mace mai haila ta je masallacin, illa dai kawai tawafi ne ba za ta yi ba. Sannan wata hujja kuma wacce malamai suke bayarwa shi ne hadisin Aisha, Allah ya kara mata yarda, wanda take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata umarni, yana ce mata, na wilnil khumra min almasjid, ki ɗauko min wato darduma, ki kawo min darduma. Sai ta ce, wannan ni ina haila. Ta cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam, inni haidun, ina haila. Fa qala, sai manzon Allah ya ce, inna haibataki laysat fi yadiki, ai hannunki ba a jikinsa ne hailan take ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mata haka, wato ya nuna cewa dan ta shiga masallaci ta dauko wannan al-khumra, wata karamar wato sallaya ce, karamar darduma a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ba ta wuce inda zaka dora goshinka. Dardumar karama ce, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ajeta, illa kawai yana dora goshinsa ne akai. Ka duba bayanin al-Imam al-Qattabi da yake magana akai, da bayanin da malamai suka yi musamman kamar Ibn al-Asir a littafin An-Nihaya fi Tarib al-Hadith wal-Afa, hiya miqdaru ma yabu alayhi wajhahu fi sujudihi, iyakar girman darduman bai wuce daidai inda Annabi ke dora goshinsa ba. Kuma saka tana iya zama sakan taburma, au nafijatu khutin wa nahwihi min nabati, koko ya zamanto wato tayi wutar duma ce, koko ya zamanto a tsari na taburma. Illa dai wannan karamar darduma ita ake kira al-khamra. Dalilin da yasa ake kiranta al-khamra, saboda ita ce tana rufe daidai inda ka dora goshinka aka sa kai sujuda. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Aisha ta dauko mar, sai ta ce, ina haila. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ai hailan naki ba a hannunki yake ba, hailan ba a hannunki yake ba. Wannan amsa tana nuna maka hailan ita ce najasa, ba jikin mace ba. Jikin Aisha yana da tsarki, Allah ya sa mun gane. Hailan da take fita, ai ta al'aura take fitowa, ita wannan haila ita ce aka haramta, aka ce najasa ce, amma jikin mace ba najasa ba ne. Wannan ya fito da hujja a fili, wanda malamai suke magana akai, duk da cewa akwai wasu da ke ganin me yasa Aisha ta ce ina haila, wato kamar ta san cewa masu haila ba su shiga masallaci kenan. Sai manzon Allah ya ce mata, to ai haila ki ba hanoki ba. In ma ka kaddara a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, akwai wanda suke da fahimtar masu haila ba su shiga masallaci, ga manzon Allah ya yi wa matarsa umarni ta shiga masallacin kuma tana haila. Lokacin da ta ba da uzuri, sai manzon Allah ya ce, hailan ba a hannunki yake ba, hannun naki shi zai taba kasan masallaci ko so hannun ko ba hailan naki ba a cikin hannun yake ba don haka ki shiga manzon Allah sai ya mata izinin shiga kenan tunda manzon Allah ya yi wa iyalinsa izinin ta shiga masallaci kaga ya kada uzurin duk wani wanda ke ganin cewa mace mai haila ba za ta shiga masallaci ba wanda hujjojin suna nan da dama ko ba Aisha ce kadai Allah ya kara mata yarda ta kawo wannan labarin ba akwai Maimuna matar Annabi sallallahu alaihi wasallam tana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yad'u ra'sahu fi hajri ihdana manzo Allah yakan dora kansa a cinyar dayanmu mu matansa fayatlu alquran wa hiya haidun manzo Allah yakaranta alqurani alhali kama tana haila Maimuna tace wa taqumu ihdana bil khumra ila al masjid dayanmu mu matan annabi sallallahu alaihi wasallam zaka samu dai daga cikin mu tana haila amma zaka dauki wannan dan darduma wanda annabi kan yi sujuda a kansa al-khumra tace zaka dauki wannan darduman ta kai masallaci ta ajiyewa annabi sallallahu alaihi wasallam fatabsutuha ta shimfida wannan darduma a masallaci wa hiya haibun alhali tana haila annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga masallaci ya je ibadarsa gidan annabi kenan matansa na shiga masallaci suna al'ada da a ce haila na ji wato mace in tana haila haramun ne ta shiga babu shakka daga gida manzon Allah zai fara tsawatarwa wannan hadisin yana cikin sunan an-nasa'i kitabul haidi babu basil hajibil khumra fil masjid hadisin 273 sannan abu muhimmi da ya kamata mu sani shine Allah tabaraka wa ta'ala yayi izini kafiri ya shiga masallaci haka ne ko wa in istajaraka احد من المشركين ما الله yake idan aka samu wani cikin kafirai ya nemi jiwar ya nemi makwabtaka da kai shigo masallaci dan ya ji wa'azi me Allah tabaraka wa ta'ala yake fa'atirhu ka bashi dama manzo Allah a masallaci ma yake daura fursunoni kafirai idan zai kasance kafiri ya samu izinin ya shiga masallaci ina da dalilin da zai saka ce mace musulma dan tana haila ba za ta shigo ba shi ba wancan kafiri ne bare kuma mutumin da yake da janaba a ce ba zai shigo ba ka duba al-majmu'u sharhul muhazzab mujallal nabi shafi 160 mukarrata abin da ya rage na hadisin bulugul maram yace wa anha radiyallahu anha an karbo hadisi daga gare ta wato ita Aisha Allah ya tsara mata yarda kala tana cewa kuntu abtasilu ana wa rasulullah na kasance ni da manzon Allah muna wanka wato na kasance ina wanka ni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin daga madaukin ruwa guda daro guda ne akwai ruwa ciki annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da Aisha za su yi wanka a wannan guri taktalifu aidina hannuwanmu suna sabawa fihi a cikin ruwa idan manzon Allah ya diba ta jira in ya diba ta jira in shi ya diba abin da ita ta diba shi manzon Allah ya jira muna wanka min aljanabati a dalilin janaba me yake karantar da kai dan me janaba ya saka hannu a ruwa bai baci ba haka ne ko kai tsaye abin da take karantar da mu kenan hadisin yana sahihul bukhari shi yasa yake muttafaqun alayhi yana sahihul bukhari hadisi 261 sahihu muslim hadisi 321 duk da cewa a lafazin al-imam al-bukhari babu min al-janaba illa takhtalifu aydina wa zada ibn hibban yayi kari a riwayar da ya kawo cewa wa taltafi aydina hannuwan musuna haduwa wato dai hadisi yana karanta da mu cewar mai janaba dan ya saka hannu a ruwan bai baci ba wa an abi hurairata radiyallahu anhu an karbo hadisi daga abu huraira Allah ya kara masa yarda kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace inna tahta kulli sha'ratin janaba a karkashin kowane gashi na jikin mutum akwai janaba faghsilu don haka sai ku wanke ash-sha'ra ku wanke gashi wa anqul bashara ku tsaftace fata wannan hadisin yana nuna mana cewa janaba tana karkashin kowane gashi don haka dole ne mutum ya kyautata wanka hadisin rawahu abu dawud wa tirmizi al-imam abu dawud da al-imam tirmizi sun ruwaito shi wa da'afahu dukkansu sun ce hadisin bai inganta ba sun raunana shi ka duba da'iful jami' as-sagir hadisi na 1847 da'iful ibn majah hadisi 132 ضعيف سنن أبي داود حديث 248 ضعيف الجامع الترمذي حديث نريد الشدة حديث النبي إن قلت لقاء النبي بقى. صلى الله عليه وسلم أما كما تدعك مع نفسها إن قلت مع نفسها إن قلت دومي متمن ديبر ونكيتي أجيكس بيوانكي بقى ونوانكم بي إن قلت بقى دولة ليك قامي دكان جيكينك دروا kafin wanka ya inganta amma cewar wai a karkashin kowane gashi akwai janaba to janaban ciwo ne janaba siffa ne na mutumin da bai da tsarki illa iyaka ba wai wata cuta bace da za a ce ga inda take a jikin dan adam wannan hadisin bai inganta ba haka hadisin da ake cewa in kana wankan janaba duk digon ruwa za a halicci mala'ika da ringa zikirin Allah yana nema maka gafara har tashin kiyama wannan ƙarya ne da cewa li Ahmad a riwayar al-Imam Ahmad hadisi 654 an Aisha an karbo daga Aisha Allah ya kara mata yarda radiyallahu anha nahuhu makamancin wannan hadisin na Abu Huraira wa fihi rawin majhul akwai wani marwayi wanda an jahilce shi ala kulli halin hadisin dai da'ifun yana da rauni don haka ba a aiki da shi hadisin yana da rauni mun kawo karshen bayani akan matsala da ta shafi wanka babi na gaba shine babin da ke magana akan taimama wanda za mu shiga cikin insha Allah mako mai zuwa Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah ya gafarta mana kuskure Allah ya ba mu lada abin da muka dace da gaskiya ko akwai wani mai tambaya اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا وجعله الوارث منا